Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin mu da zamani, sunana Abba Isa Muhammad, inda muka ziyarci titin Sokoto Road a nan birnin Kano, wanda mafi akasarin lokutan da aka samu ruwan sama yakan shigarwa mutane gidaje, baya ga mamaye titi sakamakon karancin wato kwalbati da ake zargi a wannan bangare, yayin da kuma wasu ke zargin cewar rashin gyara magudanan ruwan shine ummul abaisin da ke sawa ruwan ya mamaye titi da kuma shiga gidajen mutane. Mun zanta da wasu masu kai komo a wannan guri, hamma da wani dattijo da yake gudanar da sana'a a wannan titi, wanda suka yi mana ƙarin haske game da halin da titin yake kasancewa matuƙar dai aka samu ruwan sama.
Suna Muhammadu Husaini.
To nan wannan titi miki?
A nan Sokoto kenan. Gaskiya ruwa ya cika lambatu gaba ki dai, ruwan ma ba ya tafiya, kuma yanzu ruwan ma ya dawo kusan akan hanya iki.
Amma me isa ba ya tafiya?
Saboda mugudanar ruwan duk sun toshe. A toshe suke, wanda yake ba a yashe su ba, kuma ruwan baya tafiya daga baya dawa yake ba zai kwanta kan kwalta.
Suwaye ba su yashe ba?
A to, yawanci dai ban sani ba, ko hukumar ce ko kuma ainihin masu gidajen ne, ban san da wannan ba.
Wataƙila wani ba zai ce har sai an jira hukuma ba?
E to, ya danganta ga yanayin mutanen. Da mun zancen cewa a ce an jira hukuma kan abu, ai gaskiya ba daidai ba ne. Tunda abin nan amfanin kowa da kowa ne, ba ma ainihin mutanen ba, mutanen ma suke shiga kana kallo dai cikin ruwan ake shiga, ruwan ya ki tafiya. Gaskiya girman matsalar wannan ba karama ba ce, don bayan ya cika ma kan kwaltar har gidaje muke ko ba ki shiga.
Wataƙila ko mazauna yankin ba su da halin da za su yashe.
A gaskiya masu hali ne. Abu ne yanzu ya riga canja, zamani ne ya dawo cewa sai a ce komai sai gwamnati. Wani nishi zai yi ɗin ma maimakon ya yi ɗin wanda yake zai amfana. Sai ta shi ba zai waye ba shi kaɗai ba ne wanda yake wannan waje.
Na ga kamar wasu guraren ma gurin ya toshe gaba
ɗaya. Kwarai kuwa, guraren nan gabaki ɗaya da hagun da dama na wannan lambatu gaskiya a cunkushe suke.
Abokina, ya sunanka?
Sunana Muhammad, na a Sokoto Road muke.
Yaya hanyar take?
Gaskiya hanyar nan ba ta da kyau, billahi lazi. Ga ramuka duk ruwa ya shanye, sai dai ka ji kana faɗawa ba ka sani ba. Ga titi kwata-kwata dai kullun ƙara mutuwa yake, muna sa rai da za mu ga an gyara shi, amma sai dai mu ga uwa ramuka ma ƙara ƙaruwa suke.
Me ya kawo lalace hanya?
Wallahi rashin kwalbati da rashin kwalta a titi shi ne ya kawo lalacewa hanya. Don ruwa in baya samun hanya, dole ko da kwalta ta mutu. To babu hanyar ruwa ma gaba ɗaya kwata-kwata, ga shi titi duk a shanye yake ya rufe ma. Wallahi da yanayin yadda matsalar nan ta shafe ni, in zan biyo titin nan ma gabana har faɗuwa yake, har ba na son in ji ina biyo hanyar nan, fasinja ya tsaye da ni. Don wani lokacin ko fasinja ya tsaye da ni, kan ma mu tsaya mu yi ciniki da shi, ba ma na tsaya mu yi ciniki da shi, kawai gaba nake yi, saboda hanyar kwata-kwata babu daɗin biya hanyar nan ko kaɗan.
Ni dai sunana Aisha Musa Muhammad. To ni dai na je zuwa na zuwa imina ta hanyar commissioner road, amma akan titin Sokoto Road yanzu meke. To mun zo mun tada yanayin yanda titi yake, ruwa da ya shanya titi ba magada na ruwan da sun tatoshe. Ya kamata muna roƙo gwamnati su dube hanyar nan sosai da masu taimako.
To bayan nan mun ziyarci hukumar ba da agajin gaggawa da tsugunar daga JU ta jihar Kano, kasancewar ita ma tana cikin waɗanda wannan ruwa yake uzurawa, kuma zaka ji su ne suke ta kiraye-kiraye ga al'umma a yashe magudanan ruwa, a kula da al'amuran da za su iya kawo ambaliyar ruwa ko kuma faɗuwar muhalli. Mun kuma zanta da kuma Salih Aliyu Jili, wanda shi ne sakataren wannan hukuma, ya kuma bayyana mana halin da su kansu suke ciki da kuma irin matakin da suke ɗauka.
Bin takaici a kofar gidan wannan, gashi nan ka gani da idanka, ga hamshakin gida ne, kai da ganin gidan ka san wanda yake wannan ya yi sallama da talauci, amma ya sa drum ɗin kwata a zuba shara, ga sharar ta cika ta fito daga cikin drum ɗin, ta toshe hanyar magudanar ruwa.
Ina makomar gidajen idan har hakan ta ci gaba da faruwa?
In cika ta ci gaba da faruwa, wato wurin wato masu na ƙasa-ƙasa su ne dole gidan kullum ruwa na taruwa a gidansa, dole ya mutu a ƙarshe, ya faɗa kan wato bayin Allah ya kashe su. Sannan kuma a zo ana ta yi wa Allah ƙarya na cewa Allah ne ya aiko da wannan, saboda Allah ba mutum ba ne da zai ce ba ni ba ne. Saboda haka an yi wannan abu, shekara ɗaya ta zo ta wuce gida ya cika da ruwa, shekara biyu ta wuce duk komai ƙarfin gini sai ya motsu. Saboda haka a ƙarshe za ka ga gidajen sun mutu, kuma saboda su suna da kuɗi ba su san inda suka samu kuɗin su ba, sun zo sai dai su kullun suna gyara. Kamar yadda na nuna maka, yanzu wani ya zo ya ɗauko tifar ƙasa ya zo ya cike ƙofar gidan, kawai mo ishi abinda kike bukata shine mota ta wuce ta kai mishi kayan aiki ba ruwansa da ruwan da zai wuce kada ya mutane barna
kuma na'am cikin kankanin lokaci ko ɗan dakiku me yasa kon ka ga sauran al'umma da suke sauran ungwanni daga Duba
sakona ga al'ummar da suke jihar Kano gaba ɗaya kaf shine mutane da Allah da Annabi su taimaki kansu da kansu kada a jira gwamnati sai ta zo ta yi maka gyaran da kai kanka kake bukatar sa saboda gwamnati abubuwan ta daya tana nan a gabanta in wani abin bata zo tayi ba kai ka san bata yi din ba zai cuce ka to bukata akwai bukata ka fito kai ma da kai da ku da gaba daya a zo a taimaka mu fitar da kanmu daga cikin wannan yanzu irin wannan da muka gani din shikenan mun ce sai gwamnati ta zo gwamnati hankalin ta yana wani guri tana yin abin da watakila shi yafi aikin gaggawa a lokacin to shikenan bata zo sai shikenan sai mu zauna yanzu kana gani mu a cuce muke mu mun yi abin da ya kamata mu yi amma saboda yan uwa nan ta sun ki yin abin da ya kamata su yi kuma sun san abin da ya kamata kuma sun san ba daidai abin da suke ba kuma suna ta yi saboda kana kira ga jama'ar jihar Kano duk Allah mu daina irin wannan halin ko in kula na wato ya zama mai amfani da cewa gyara kayanka bayan nufin sauke mu raba ba tilin mu taimaka gwamnati wajen rusan nan an gaya mana cewa kananan hukumomi kaza ana sa ran za a sami ambaliyar ruwa kuma an san yadda ambaliyar ruwa take ko ma gidanka bai rushe ba za a iya kawo maka cututtuka yanzu irin wannan ruwan da yake taruwa a ƙarshe sauro ne zai taru a wajen sannan wata ƙila to da cututtuka a zo a samu ciwon malaria da ciwon iri-iri wanda zai jawo in kai bai shafe ka ba zai shafi mai gadinka in saboda kai ka sa gidan sauro ka yi waye ka fesa maganin sauro kana sama da kai da iyalinka to shikenan mai gadinka fa wanda yake kare maka buɗe maka gida in za ka shiga wanda suke maka wanki wanda suke share maka gidan duk mutane ne kamar kowa wanda Allah da kansa yake kishin bayansa saboda haka za su iya kamuwa da cututtuka kuma ba kai asibiti ake ba 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 su magungunan ake ba asalin mutum bai da lafiya canza wani za ka je ka dauko wanda zai ci gaba da gadinka wannan ba dabi'a bace wacce addininmu ma ya yarda da ita saboda haka muna kira ga mutanen jihar Kano gaba daya do Allah do Annabi mai yunkura wajen yashe magudanan ruwan mu da kwashi shara da kuma kira ga adena halin ko in kula wanda ba su da karfi a taimaka musu yanzu kamar waɗanda suke wannan gurin ya za a yi a ce ba su da karfin da wani zai zo ya taimaka musu kowa a gidan ba wanda bai mallaki biliyan a gidansa ba duk wanda ganshi da wannan gidan in ma haya ya bayar to shi na cin gidansa ya kulle wanda ya ba su haya su su mutu su su lalace su kayan su lalace saboda haka shi dai a biya shi kuɗin haya ya kamata ina kira ga gwamnati kewaya ma a rika ganin irin waɗannan mutane dole suna ma biyan kuɗin ƙasa da yake wajaba a kansu na duk shekara suna ma biya
kafa su ce kuma za ka tsokano musu wani abu
ba ma wagar tsokala saboda irin wannan halin ko kula dan me wanda duk yake ba zai gyara kofar gidansa ba domin ruwa ya wuce kada ya mishi barna ba babu shakka baya biyan haƙin da ya kamata a kansa ta yiwu ma baya biyan kuɗin baya biyan haƙin iyalinsa wanda ya kamata don wannan ma yana cikin haƙin iyali saboda za a aiko yaro ko matarka za ta fita watakila baka nan motarka ta tsaya ko baka gari matarka za ta tsallako ko ta hau babur ko daidaita sau ko ta hau mota sai ta tsallaka ruwa ta tattauye zanta saboda duk wanda yake a layinan ya ga yadda ruwa yake a wannan kala kuma ya ga yadda ruwa yake a kowace shekara saboda haka babu shakka akwai haƙi wanda suke da irin wannan halin ko in kula ba na tabbatar maka da cewa ba lalle bane suna biyan hukuma haƙin da ya kamata a kansu
sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da FM Muryar Zamani.